بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Asabar wanda shine yammacin 15 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 15 ga watan Maris 2025 daga wannan masallaci na Area 8 Garki Abuja inda muke tafsira alqurani mai girma cikin watan Ramadan mai albarka a yau insha Allah za mu gabatar da darasi mai lamba 7 kenan cikin darussan tafsirin suratul baqara za mu tashi daga fadan Allah madaukakin sarki aya ta 19 kenan ko au kasayibin minas samai Allah ma bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi بسم الله الرحمن الرحيم او كصيب من السماء فيه رمال ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم والله محيط
بالكافرين ubangiji madaukakin sarki yake cewa au kasayibin minas samai ko kuma misalin su kamar misalin mamakon ruwa wanda ke zuba daga sama fihi zulumatun wanda yake dauke da dufai wa ra'adun yake dauke da tsawa wa barqun yake dauke da walqiya yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim wato hatta kai ga suna sanya yan yatsun su a cikin kunnuwan su hadaral mauti min as-sawa'iqi dan gudun kwaran kwatsa hadaral mauti da kuma tsoran mutuwa wallahu muhitun bil kafirina Allah madaukakin sarki ya kewaye kafirai wato ya sha gaban su da kudurarsa da iradarsa Ubangiji yana ci gaba da buga mana misalai game da munafikai an buga musu misali a baya shine da aka ce a misalin su kamar misalin wato wanda ya yake neman haske masaluhum kamathal ladhi stawqada nara shine misali na farko wanda malamai suke kiran shi da suna almithalun nari misali da aka buga na wuta wannan kuma almithalul ma'i misali da aka buga na ruwa wato zamu ga misalai ne guda biyu daya an buga shi da wuta masaluhum kamathal ladhi stawqada nara wannan kuma aka ce auka sayyibin minas samai ko kuma kaman misalin su kaman misalin wanda yake cikin mamakon ruwa ruwa mai zuba da yawa shine sayyib wato ana yin ruwa marka marka mai yawa kuma ruwan nan ga duhu saboda yawan shi da bakin hadari sannan kuma ga kwaran kwatsa sannan kuma ga walqiya to wanda ke cikin irin wannan ruwan bai san inda zai je ba yana cikin dimuwa idan ya ji karan kwaran kwatsa yaga walqiya dole zai firgita sai ya dinga sa hannunsa yana toshe kunnensa dan ya rage wa kanshi zafin karar sannan hankalin shi ya tashi yana tsoron kada wannan kwaran kwatsa ta fado mishi ta kashe shi shine ma'ana auka sayyibin minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut sai Allah ya ce kuma Allah yana kewaye da kafirai duk abin da suke yi na shirya makarkashiya da kafirci da kawo musulunci tangarda Allah yana sane ya kewaye su ta ko ina kamar yadda Allah yake faɗa mana game da da yake cewa hal ataka hadithul junudi fir'auna wa thamudi bal allazina kafaru fi takdhibi wallahu min wara'ihim muhit. Allah ya fi ƙarfin kafire ya kewaye su ko ta koina. Wannan misalin ana buga shi ga waɗannan kafirai, aka buga ga waɗannan munafikai, wato tsananin saukar ruwa da yawa da yadda yake sauka cikin duhu da kuma yadda yake sauka tare da ainihin wato a tsawa da kwaran kwatsa da yanayin yadda yake tsorata wanda yake cikinsa, to haka munafiki yake kasancewa a cikin rayuwarsa, yana cikin duhu bai san yadda zai yi ba. Sannan kuma ko ta ko ina ana kai mishi attack, shine kamar ruwa da ke zuba ko ta ko ina. Sannan kuma ana haska shi kowa na ganinsa, shine wannan walƙiya. Sannan ana mai kwaran kwatsa wata ke firgita shi, wannan munafiki sai ya zama yana cikin dimuwa. Yadda ka ga mutumin da ke cikin irin wannan ruwan zai kasance cikin dimuwa, bai san yaya zai yi ba, bai san ina ya nufa ba, bai san me ya mako masa ba. A jiya mun ambaci cewa wannan au da Allah ya ce au kasayyibin tana da ɗayan ma'ana guda biyu a gun malaman tafsiri da malaman arabiya, ko dai ta zama au bi ma'ana wa kasayyibin minas sama'i, domin lafazin au wanda yake zuwa da ko kuma tana iya zuwa kuma da ma'anan wawul ataf, domin dukkaninsu da au da wawun duka huruful atafi ne, kuma suna iya wakiltar junansu a wajen ma'ana. Qur'ani yakan zo da au bi ma'anal wawi, kama a faɗin Allah in yakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima, ma'anar shi anan in yakun ghaniyan wa faqiran, shi sa aka zo da damirin guda biyu aka ce aula bihima, domin da ba adafi bane da damirin sai da fallahu aula bihi. Haka kaman faɗin Allah wa arsalnahu ila ni'ati alfin aw yaziduna, mun aika shi zuwa ga wata al'umma sama da mutum 100,000, aw yaziduna ma'anan shi wa yaziduna, saboda mutane idan yau mutane 100,000 ne, babu shakka gobe jibi gata za a haihu a cikin su su karu, shine ma'anan aw yaziduna, ma'ana wa yazidun a cikin safat kenan ko. To ire-iren sanan da yau a cikin alqur'ani, to irin shine anan a au kasayyibin, in an fasara da wannan fasara sai a ce wa kasayyibin, kuma misalin su kaman misalin wanda yake cikin ruwan sama mai zuba. Wajihi na farko kenan. Wajihi na biyu shine a dauke shi au din ne, amma kuma bi ma'anar takhyir, wato misalin su wancan ko wannan, duk wanda ka dauka a matsayin misalin su, kamar ana cewa ne mathaluhum hadha aw hadha, misalinsu ko ka ɗauki wancan lissafin misali na wuta shi ne istauka da narin, ko ka ɗauki misalin na ruwa shi ne auka sayibin minas sama'i. Wannan kenan abu malaman da suke ganin cewa takhyir. Al-Imamu Ibn Kathirin rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa yake cewa wannan misali ne da Allah ya buga na biyu ga wani nau'in munafikan daban da waɗancan. Wato munafikan iri biyu ne, akwai munafikai khullas kamar da muka ji a baya, wato wanda zariyan munafikai ne, ba su da wani alkhairi kwata-kwata a tare da su, su ne irin ru'asa'un nifaq din su Ubayy dan Salul da makamantansu. To su ne mathaluhum ka mathalil ladhi istawqada nar. Akwai kuma mabiyansu waɗanda suke munafikai ne amma suna taraddadi, wata rana suna da ɗan imani, wata rana suna cikin barna, haka dai su faɗi su tashi, sun ma'amanu sun makafaru, sun ma'amanu sun makafaru. To su ne wanda aka buga musu misalin da aka faɗa a nan cewa au kasayyibin minas sama'i. Waɗancan an buga musu misali nari, munafikai waɗanda an cire rai daga gyaruwarsu, munafikai waɗanda ta iya yiwuwa nan gaba su gyaru, sai aka buga musu misali su kuma da ruwa. Za ka fahimci haka daga bambancin ruwa da wuta. Ita wuta idan ta samu abu me take yi, ta ƙona, ta lalata, ta halakar. Shi kuma ruwa idan ya samu abu me yake yi, rayawa yake yi, ya kawo alkhairi, ya kawo arziki. To ta yiwu su waɗannan da aka ambace su da misalin ruwa, saboda a cikinsu ana samun ɗaiɗaiwa waɗanda a imani yake shigansu daga baya ya galabaici wannan barnar sai su tuba kisa aka buga musu misali da ruwa haka malamai suka ce masu wannan fahimtar kamar da shi al-Imam Ibn Kathir yake cewa hadha masalun akharu darabahu Allah ta'ala li darbin akhar min al-munafiqina yace wannan misali ne daban Allah ya buga shi ga wani nau'i daban na munafikai wa hum qaumun yace sune wasu mutane yadhharu lahumul haqq taratan wani lokaci gaskiya tana bayyana gare su wa yashukuna taratan ukhra wani lokaci kuma su shiga cikin shakka qulubuhum fi hali shakkihim wa kufrihim wa taraddudihim zuciyarsu na cikin halin shakka da kafirci da taraddudi su ake yin magana anan wajihin kwatancen da aka yi musu anan shine yadda suke cikin tsoro da firgici irin yadda mutumin da ruwa yake dukansa ruwa ya tare mutum a hanya irin wannan ruwan da aka siffanta wanda sai an yi hadari mamako sai an yi iska sai an yi duhu wani lokaci ko da rana ne zaka nemi hasken rana ka rasa sana ce ruwan ya sauka akan mutum bai da mafaka bai da yadda zai baya cikin abin hawa babu rumfa babu lema ana ruwan kuma mai yawa sannan kuma ga tsawa ga kwaran kwatsa dole shiga cikin rudani shi ne aka buga wannan irin misalin game da su kamar da aka ambata a wani waje mun sha nuni zuwa ga fadin Allah yahsabuna kull sayhatin alaihi duk sanda suka ji wata kururuwa sai su dauka akan su ake da irin fadin Allah wa yahlifuna billahi innahum lama'akum wama hum min innahum laminkum wama hum minkum Allah yace walakinahum qaumun yafraquna su cikin suratul tauba za su rantsa da Allah su ce wallahi tallahi muna tare da ku ne mu'minai Allah yace ba a cikin ku suke ba ba a cikin ku suke ba sam to wannan kenan al-Imam Shaykhul Islam Ibn Taymiya a cikin littafin sa Majmu'ul Fatawa cikin juz'i na 24 yayi magana akan waɗannan kalmomi guda biyu ar-ra'd wal barak waɗanda aka ambata a cikin waɗannan lafuzza na aya masu albarka waɗanda kuma suka zo a cikin wasu adabiyat na ainihin hadisai da ayoyin alqur'ani mai girma a inda yake cewa yace ya zo a cikin hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam Tirmidhi da waninsa suka fitar cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi marra'adu menene ar-ra'ad sai annabi ya ce malakun minal mala'ikati wani mala'ika ne cikin mala'iku mukalun bis sahabi wanda shi Allah ya ba wakilcin hidimar hadari duk abin da ya shafi kawo hadari da juya shi zuwa ruwa aikin sa ne annabi ya ce ma'ahu makhariqa min nari yana da wasu manya manyan gudumomi na wuta yasuqu bi hasahab da su yake kora hadari haisu sha'a duk inda ya suri inda Allah ya umarce shi wannan hadisi ne wanda yake ya tabbata insha Allah sannan Ibn Taymiya ya ambata daga littafin Makarimul Akhlaq na Abu Bakar al-Kharaiti cewa an tambayi Sayyidina Ali radiyallahu anhu aka ce masa al-ra'd ma huwa aka ce ya amiral mu'minin menene ar-ra'd yace malakun wani mala'ika ne sai aka ce wal barqu ma huwa shi kuma al barq fa qala makhariqu bi aidil malaika yace wasu gudumomi ne a hannun mala'iku wanda suke kora ainihin wato hadarin da shi a wata riwaya kuma yace mahariqu min hadidin bi yadihi wasu sanduna ne na karafa a hannunsa wanda in yana koran hadarin yana dukan hadarin shine ake jin wannan kara ta kwaran kwatsa shine kuma ake ganin wannan lama'an wannan haskawa ta ainihin wato ta walqiya akwai athar da yawa da aka ruwaito akan haka Shaykhul Islam Ibn Taymiya sai Ibn Taymiya ya ci gaba da cewa yace wa qadru ya an ba'dis salafi aqwalun la tukhalifu dhalika ka qauli man yaqulu yace an ruwaito wasu maganganu daga wasu malamai cikin magabata wanda suke kusan kwacin waɗannan ka wanda yake cewa innahu istihakun istihaku ajramis sahab bisababin dhiqatin hawaifi wasu na cewa wannan karan wani kara ne na congestion wani hargitsi da ake samu na kwayoyin halitta da ke cikin sama a lokacin da suke wato cin karo da iska da wasu maganganu da aka faɗa irin na malaman kimiyya Ibn Taymiyyah ya kakkawo su sannan sai ya ce a ƙarshe farra'adu idan sautun yazjuru sahab a kwaran kwatsa da kake ji ƙaran murya ce ta tsawa da mala'ikan nan yake yi wa shi hadar wa kadhalikal barq haka nan shi ma ita ma walqiya wa kadqila lama'anul mai wasu kuma sun ce wannan walqiya haskakawa ne da ruwa yake yi aw lama'anun nar ko hasken wuta ne da ake bugawa wa kaunuhu lama'anun nari aw al ma la yunafi an yakuna lami'u li khiraqan bi yadil malik yace kuma babu sabani tsakanin haka da tsakanin a ce a hannun mala'ika ne wato wannan wato guduma take haskakawa wannan duk maganganu da wannan takaito mana daga abin da Ibn Taymiyyah yake faɗa Allah ya gafarta mishi a cikin littafin sa Majmu'u al-Fatawa cikin mujallaji na 24 to haka shi ma Ibn Qayyim al-Jawziyyah a cikin Al-Wabil Sayyib yayi magana game da wato kwatankwacin yadda za a gane ma'anar wannan wannan misalin cewa bambanci tsakanin misalin can na wuta da wannan misali na ruwa da kuma wanne ne ake sa ran za a samu raguwa alkhairi a cikin sa ko kuma wanda bala'i ya riga ya tabbata shine na wuta kenan zamu ji a gaba insha Allah mun karanta fadin Allah ya kadul barquna
ya kadul
Allah ya ce ya kadul barqu yakhtafu absarahu walqiyar ta yi kusa da tafauce idan danunsu kullama adaa lahum duk sa'ad da ta haskaka musu mashawfihi sai su ci gaba da tafiya a cikin haskenta wa idza adlama alaihim qamu idan kuma ta rufe su da duhun sai su tsaya cak sai Allah ya ce walau sha Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim da kuma Allah ya ga dama da sai ya tafiyar da jinsu da ganinsu inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai wannan ci gaba da warwarar misalin cewa ya kadul barqu yakhtafu absarahum wancan walqiyar da aka ambata idan ta haska sai ta yi kaman ta makantar da su shine ta wafce ganinsu saboda suna cikin duhu idan aka kawo haske mai yawa lokaci guda ga wanda yake cikin duhu sai ga ya kashe ma ido haka ne ko to shine yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum duk sanda ta haskaka musu ita walqiyar mashawfi sai su ƙara tafiya domin sun ga inda za su tafi wa idza adlama alaihim da zaran kuma walqiyar ta dauke duhu ya koma kamu sai su tsaya cik saboda ba san inda za su je ba mutumin da ke cikin duhu ana ruwa ana walqiya ana hadari ana kwarankwatsa sai in ya samu haske sai ya dan ƙara tafiya da zaran duhu ya maye gurbin hasken to sai ya tsaya wa idza adlama alaihim qamu Allah ya ce walau sha Allahu da Allah ya so da zahaba bi sam'ihim wa absarihim da anan take sai Allah ya makantar da su yanda ba za ma su ga hasken ba ya kuma kurmantar da su yadda ba za ma su ji karan kwaran kwatsar ba inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai al-imamu tabari a cikin tafsirin sa yake cewa Allah yana nufin arada bi zalika annahum kullama abaa lahum al-imana wa abaa'athu lahum an yarau fihi ma yu'jibuhum fi adil dunyahum duk sanda Allah ya haskaka musu al'amarin imani su wannan nau'i na biyu na munafikan waɗanda ba munafikai ne khullas ba mutaraddidun ne duk sanda Allah ya haskaka musu al'amarin imani da nufin ko za su ga abin da ke cikin imani wanda zai ba su sha'awa game da duniyarsu minan nusrati alal a'da kamar Allah ya nuna musu cewa ga mu'minai sun ci nasara akan abokan gaba, sun ci nasara a Badar, sun ci nasara duk da yake 50-50 ne a Uhud, sun ci nasara a Ahzab, sun ci nasara a Banu Qurayza, sun ci nasara a abin nan a yakin Mu'ta da sauransu, wa isabatal gana'im fil magazi. Allah ya nuna musu yadda yake ba mu'minai ganima, wa kathratal futuhi, da yawan yanda ake ta cin nasara, ana ta cin nasara idza jaa nasrullahi wal fath, wa manafi'uha, da amfanin da ke biyo bayan cin nasarar, wa thara fil amwal. Ko Allah ya nuna musu yadda musulmai suke samun wadata a cikin arzikin su, da sun zo ba su da yawa, ɗan hijira ɗin nan ɗan kaɗan ne a Madina, yanzu sun yi yawa, sun yi auratayya, sun hayayyafa, Allah ya ba su dukiya, yanzu su ne ma manyan attajiran garin. Haka nan Ansar waɗanda suka taimake su, su ma dukiyarsu ta yi yaukaka, sun samu arziki, dabinansu da suke nomawa ya haihu, ya haihu sun yi arziki. Da Allah yana nuna ma munafikai mutaraddiduna wannan, wassalamatu fil abdani wal ahli wal auladi. Su ga Allah yana ba mu'mini lafiya game da jikinsu da iyalansu da ƴaƴansu. Fadhalika ida'atuhu lahu. To wannan shine abin da ake haskaka musu, kullama ada'a lahu. لأنهم إنما يظهرون بألسنتهم ما يظهرونه من الإقرار ابتغاء ذلك. فما أبدا سكي فتاد زكاة تنسو سنة فتنشيني دان سسامو وطن نن أبوبون دونيا سسامو غنيمة سسامو أزكي سزونا تكين زمان الله فيها سودة إيالن سودة إيالنسو سي أحسك كاموس ومدافعة عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم وذراريهم كما دان سكاري كاوننسو دقا كرعة تتدسو سو كرعة أينهم واتو a far musu da yaki wa hum kama wasafahumullahu jalla sana'uhu biqaulihi. Saboda ka su suna nan kamar yadda Allah ya siffanta su a wani waje fadin shi, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bi. Allah ya ce a cikin mutane akwai wanda yake bautawa Allah a gefen addinin musulunci, yana nan a bakin gaba, idan ya samu alkhairi sai ya natsu ya ce to za mu ci gaba da yin addinin nan. Wa in asabatu fitnatun, idan kuma ya shiga ta jarabawa, in qalaba ala wajhihi, sai ya juya baya. Shi addininsa kawai in ya samu ne, in ya samu yayi addini, in bai samu zai ce ba zai yi ba. Allah ya ce khasirat dunya wal akhira, wannan yayi asarar duniya kuma yayi asarar lahira. Zalika huwal khusranul mubin. In kana neman mafi bayyana asara a cikin mutane, in ka samu mutumin da yake yin addini saboda ya samu duniya, in bai samu duniya ba zai yi ba, in kana neman ma'asaranci babu kamar shi. Ibn Qayyim ya ci gaba da cewa wa kullama lam yaraw afu ba Ibn Qayyim ba Ibn Jarir, wa kullama lam yaraw fil islam ma yu'jibuhum fi dinihim inda tila'illahi. Duk sanda kuma wani abu bai suka ga abin da basu ji dadi ba, an samu ganima yau gobe an samu wadata, an samu arziki, ana nan wata rana sai aka samu ta jarabawa, sai zamana dabino bai haihu da kyau ba, ko an je yaƙi ba a ci nasarar da ake tsammani ba, ko an samu wani jarabawa irin haka, shi kenan sai su juya da baya, sai su ce mu ba za mu iya ba, saboda Allah kuma yana yin irin wannan jarabawan ne don mene? Don litamhisihi, don ya tace mutane bishada'idi wal bala, da tsanani da bala'in da yake zartar mutane. Min ikhfaqihim fi magzahu wa idalati aduwi him alayhim. Duk sanda suka samu rashin nasara, ko kuma al'amari ya juya abokan gaba suka ci nasara a kansu, aw idbarin min dunyahun anhu, ko wani arzikin su ya ragu, aqamu ala nifaqin, shine wa idza azlama alaihim qamu, sai su tsaya cik. Kullama adaa lahum, duk sanda aka haskaka musu suka ga riba, suka ga nasara a cikin addini, sai a ci gaba da tare da su. Wa idza azlama alaihim, duk sanda duniya ta juya musu baya, ba su samu abin da suke so ba, qamu, sai su tsaya cik, su fasa yin addinin. Shine ma'anar wannan misalin da Allah yake buga mana. Malam Ibn Jarir yake cewa aqamu ala nifaqihim wa thabatu ala dhalalatihim, sai su tsaya akan munafincin su, su tabbata akan batar su, kama qama as-sa'iru fi sayyibi alladhi wasafa azza wa jalla a idza azlama, kamar yadda mai tafiya a cikin mamakon ruwan nan yake tsayawa idan lokacin da wato duhu ya maye gurbin hasken da ya gani na na walƙiya wa khaffat daw'un barqi fahara fi dariqi sai shiga cikin imuwa ina zai bi falam ya'rif manhajahu bai san yanda zai bi ba kaji yadda misali yake wato misalin an dauko shi daga yadda aka buga shi an kawo maka shi zuwa waƙiyarsa misalin mutumin da ke cikin ruwa mai yawa da walƙiya da ainihin wato kwaron kwatsa kamar misalin munafiki ne wanda yake cikin musulmi menene ma'anar walƙiya shine da aka haskaka mishi ya ga wani alkhairi aka samu ganima aka bashi ya samu yayi aure ya haifi ƴaƴa yana da gonaki yana da aikin yi ana kallon shi a matsayin musulmi to yana cikin alkhairi kenan shine kullama aba alahu mashawfihi sai a ci gaba tafiya tare da shi lokacin da kuma aka samu matsala shine wa idza azlama alaihi lokacin da za a samu wato yanayi ya canza wani abu ya zo na fitina ko ta jarabawa a je yaki ba a ci nasara ba ko ba a samu ganima ba ko yayi kasuwanci bai ci riba ba ko yayi noma bai samu abin da yake so ba shine wa idza azlama alaihim wannan ya samu kanshi cikin duhu kamu kawai sai ya tsaya ce to mu magana kan wannan addinin ba an ce mun zo kuma mun zo ba wata riba shine kamar da Allah yake to minan nasi man ya'budu Allah ala harfi akwai mutumin da yake yin addini amma yana tsaye ne a gefe ya ki yayi udkhulu fis silm kafa in an ci nasara zai ce ana tare idan an fadi zai ce to dama ba ma tare dama muna gefe alamnan na'akum anil alamin ba mu hana ku ba haka munafikai suke yi in za a je yaki za su fito kamar da su za a je sannan za a shiga fagen famin sai su dinga baya idan sun ga musulmai sun ci nasara sai a zo a kwashi ganima da su idan sun ga babu nasara sai su juya sai dama mu shiga ba haka suka yi a Uhud haka suka yi a Ahzab haka suka yi a yaƙen da aka je da su kisa Allah yake talo kharaju fikum ma zadukum illa khabala in ma sun fita tare da ku ba abin da za su ƙara muku illa su demoralizing ɗinku su kashe wa sojojinku a abin nan azimarsu su karya musu ƙwarin gwiwarsu saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim da Allah ya so to da ya tafiyar da jinsu wa absarihim da ganinsu Ibn Uthaymeen yake cewa ai duna an yahdutha al-barq da Allah ya so ba sai an yi walƙiyar ko an yi kwaron kwatsan sannan za su daina gani saboda walƙiya ko su daina ji saboda kwaron kwatsa ba inda Allah ya so da Allah ya maida su kurame in haka yake so da haka su daina shan wahala toshe kunnuwansu kasa ɗauka ba a gansu ba ko ba a san abin da suke ba Allah ya sani iza Allah ya cike ayat da faɗin shi wallahu muhitun bil kafirin Allah yana kewaye da kafirai ya san duk abin da suke ya san abin da suke faɗa ya san abin da suke gani ya san abin da ke cikin zukatansu kuma ya san yadda zai yi maganinsu ya tashi maganinsu shine malam Usaimin yake cewa fa huwa qadirun ala an yudhhiba as-sam'a wal basara biduni asbabin Allah ya so mai da mutum kurma ko makahu ba sai da wani sababi ba ba sai kai wani hatsari ba ba sai idanka ya fashe ba za a iya wayan gari kawai ka ji baka gani kawai ka ji baka ji in Allah ya so ya maka haka fa yudhhibu as-sam'a biduni sawa'iq Allah na iya tafiyar da jin ba tare da kwaron kwatsa ba wal basara biduni baraqin ko ya tafiyar da ganin ba tare da walqiyar ba in ji al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi Allah ya ce inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai wato babu abin da ke gagara Allah babu abin da ke buwaya Allah babu abin da yafi karfin Allah al-qadir a cikin sunayen Allah shine wato wanda ya isa yayi komai kamar da Ibn al-Qayyim yake cewa shine al-qadir allazi la yu'jizuhu shay'un huwa al-qadir falaysa yu'jizuhu idha ma rama shay'an qattu zu sultani a cikin nuniya ta Ibn al-Qayyim yace shine al-qadir wanda duk abin da ya so yayi ba zai gagare shi ba sannan kuma zu sultani wanda yake da karfin mulki akwai ma'ana guda biyu a ciki akwai sarrafa abu yadda ya so sannan kuma akwai mulkin shi ne da ba kaga ba kowane mai sarrafa abu ne yake sarrafa mulkin shi ba ba kuma kowane mai mulki ne yake sarrafa duk abin da ke cikin mulkinsa ba amma ismullahi al-qadir ya hada dukkanin guda biyu mallaka da kuma ƙarfin sarrafawa. Waɗannan ayoyi guda biyu suna da fa’idoji da dama, daga ciki akwai cewa wannan aya guda biyu, auka saibin minas sama’i da kuma ya kadul barku ya kafu amsaruhu, suna tabbatar mana da wata ƙa’ida sananniya cewa alma’u aslun fil hayati, ko innal hayata madaruha alal ma’i, rayuwar dukkanin halittu tana da alaƙa da ruwa. Ruwa shine abin da Allah Maɗauki Sarki ya sa ya zama central component na halittun dukkanin halittunsa, kamar yadda Allah yake cewa waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyun, wato mun sanya kowane abu ya zama daga cikin sababin da za su raya shi akwai ruwa. Abu na biyu kuma shine wato wannan hadisi, wannan ayoyi guda biyu suna tabbatar mana da wata ka'ida ha ila yau. Al-Imam Shatibi a cikin Muwafaqat yayi wannan magana cikin juz'i na biyu na Al-Muwafaqat, game da yake cewa wannan aya da aka yi magana akan ruwan sama, misalin ruwan sama, ai dukkaninmu mun san ruwan sama abu ne mai amfani wanda rayuwar duniya tana da alaka da shi, samun abinci da samun yanayi da samar da tsirai da samar da ruwa na amfani don sha, don rijiyoyi, don dams, da kuma ma wanda za a killace don noman rani. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mathalu ma ba'athanillahu bihi min al-huda wal ilmi ka mathalil ghayth, misalin abin da Allah ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi kamar ruwan sama. Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta albarka dake cikin musulunci da albarkar ruwan sama. Kaga wannan tabbatar maka da ruwan sama abu ne mai albarka. Sai Al-Imam Shatibi yake cewa to amma kuma wannan ayar tana nuna mana cewa duk wani abu mai albarka kuma baya tsiraituwa daga wata cutarwa. Yace anna kullu shay'in nafi'in la yakhlu min darrin ko min durrin, duk wani abu mai amfani bai tsiraituwa daga wata cutarwa, musamman a cikin al-masalih ad-dunyawiyya, maslaha addini, afuwan maslaha ta duniya, abin da ya shafi rayuwa ta ɗan adam, abin da ya shafi abincinsa, abin da ya shafi sutararsa ko aurensa ko sana'arsa ko duk wani abu da ɗan adam yake yi na yau da kullum wanda yake ganin abin amfani ne, ta za ga a cikin amfanin kuma akwai wani abu na damuwa ko cutarwa ko wani side effect da ke dawowa tare da shi. Shi zai Allah yake cewa yake cewa inna khalaqana al-insana fi kabad, mahalci dan adam a cikin wahala, duk abin dan adam yake gani wanda yake ganin alfanu ne ko cin nasara ne ko alheri ne a cikin shi akwai wata wahala dan adam yake sha, tun daga yadda yake haihuwarsa, ji wahalar da uwa ke sha kafin ta haifi dan danta, daga daukan ciki da renansa da haihuwa da naƙuda da renan yaro, ji wahalar da yaro yake sha in ya zo duniya, abu na farko da yake fara yi ma shine kuka, jibo halar da zai sha har ya girma har ya zama mutum, har abin da yake ganin ya samu na arziki ko wadata ko shugabanci ko kuɗi ko sarauta, a cikin wannan alherin da ya samu akwai wahala wanda duk yake da shi ya san irin wahalar da yake sha. To haka duk abin duniya yake, duk abin duniya ba ka raba shi da wata wahala a cikinsa. Shi ne sai Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Ash-Shatibi yake cewa wa aslu dhalika al-ikhbar bi wad'iha ala al-ibtila'i wal-ibtikhari wat-tamhis, wannan yana nuna mana asalin yadda Allah ya tsara duniya a matsayin wuri ne na jarabawa, wuri ne na tace mutane. Idan Allah yake cewa wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitna, muna jarabtar ku da sharri muna kuma jarabtar ku da alkhairi, wani Allah ya mai jarabawa da wadata, wani kuma Allah ya mai jarabawa da talauci, wani Allah ya mai jarabawa da samun shugabanci, wani Allah ya mishi jarabawa da rasa shugabanci, akwai wanda yanzu yayi takara yayi takara bai samu, wani kuma yayi daya ya samu, shi wannan jarabawa shi shugabanci, wancan kuma rashin shugabanci shine jarabawa shi, wani Allah ya bashi ayaya zama jarabawa shi a cikin ayayen ne, wani kuma yayi aure daya biyu uku bai haihu shi kuma jarabawa shi a cikin rashin ayaya, wani Allah ya bashi jarabawan cin nasara a kasuwanci, duk abin da ya taba sai ya samu kuɗi, wani shi kuma Allah ya mai jarabawa da shi kuma kullun cikin asara yake. Shine wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Allah yake cewa waje liyabluwakum ayyukum ahsanu amala da ire-irensu, kamar yadda zo kuma a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nabi yake cewa huffatul janna bil makari wa huffatun naru bis shahawati, an kewaye aljanna da abubuwa masu wahala, ita kuma wuta an kewaye ta da abubuwan ban sha'awa. Da abubuwa masu wahala, tashi daga bacci ayi alwala da asusubahi aje sallah asuba, kaga akwai wahala sai mutum ya daure. Yin alwala da ruwan sanyi, ana cikin sanyi sanyi ko yanayi azumi din nan da muke yi, ai akwai wahala. Da mutum zai so samu ne a ce yanzu da ake karatun nan ana yi ana dan raba juice haka ana sha, ko zaka ga zai fi armashi inda ba azumi yake ba. Haka sallar dare da mutum yake yi, ai tana da wahala ita ma. Balantana kuma zakka, ka cire dukiyarka da ka sha wahala, ka sha wahala ka tara ta, a ce kawai wai an ce ka cire wani percentage ka bayar, kaga wannan sai da Allah ya taimake shi, akwai wahala. So kafara kaza ga duk ayyukan da za su kai mutum aljanna, akwai wata wahala a cikinsu wanda sai mutum ya daure. Su kuma ayyukan da za su iya kai mutum ga halaka, abubuwa ne da rai yake so. An-nafsul ammara bis-su'i, tana son ta ji ta yi abubuwan da suke kai mutum ga wuta. Yanzu gulma tana da daɗi, sanda ake gulma za ka ji kana jin daɗi, ana zagin wani. Haka cin mutunci yana da daɗi a cikin zuciya, sanda kake rashin kirki. Haka sanda kake wata haɗama ko kake wani babakere da kuɗin al'umma, za ka ji daɗi cewa ka samu kuɗi ga banza. Duk wani abu na ɓarna za ka gaira da wani daɗi, to iya wannan daɗin iya ka ci shi kenan, sai bala'i ya biyo baya, shine huffatun naru bishahawat. Allah ka tsare mu. Wannan yana cikin tafin muwafaqat na Imam Shatibi, Allah ya gafarta masa. Abu na uku daga cikin wato fiqhun ko kuma fa'ida da ke cikin wannan aya ko waɗannan ayoyi guda biyu shine yadda Qur'ani yake bujiro da maganganu da suka shafi ilmomi na kimiyya da fasaha, da suka shafi sararin samaniya, ruwan sama, walƙiya, ƙarƙashin ƙasa, abinci, tsire-tsirai, tattalin arziki da sauran ilmomin da zake cewa ilmomin boko. Zaka ga cewa Al-Qur'ani yayi ishara zuwa gare su a dunƙule. Yanzu waɗannan ayoyi idan masu masaniya akan harkokin da suka shafi ruwan sama da albarkatunsa suka gansu, za su ga cewa suna da abin da za su ɗiba a ciki wanda ke da alaƙa da theories ɗinsu. Akwai irin wannan da yawa a cikin Al-Qur'ani, abin da ya shafi magana akan embryology, akan space abinnan sciences, akan abin da ya shafi ƙasa soil sciences, akan abin da ya shafi noma da kiwo, halittar ɗan adam, rayuwarsa, tattalin arziki, zamantakewa, al'adu, harsuna, yaƙe-yaƙe, zaman lafiya, alaƙa tsakanin ƙasa da ƙasa, kusan duk wani abu da ka san ana karantawa cikin boko, akwai wani abu cikin Al-Qur'ani da ya ishara zuwa gare shi. Wannan yana nuna gagaragasan Al-Qur'ani a matsayin shi na littafin da shi ba na science bane, littafin da shi ba theory ne na kimiyya ba, littafin da ba hypothesis ne na sciences ba, amma kuma yayi wasu isharori mabambanta da suka shafi wannan a cikin maganganun Allah madaukakin sarki, wanda wannan ya taimakawa wasu da dama daga cikin kafirai masana ilmomin kimiyya suka yi ta musulunta a lokuta daban-daban. Da kansu kawai za su karanta har sai da suke cewa dai wannan karatun lalle magana Allah ne, dan ba yadda za a yi a ce shekara 1,100 da suka wuce duniya a samu wanda ya san wannan karatun, in dai ba Allah ne yake magana da shi. Wanda Allah ya taimake shi a cikinsu, to daga nan sai ya yi imani. Wani kuma daga nan bai yi imanin ba sai ya zama kamar irin waɗannan munafukan, ya zama mutaraddid, yana ganin ga gaskiya ya kasa gaskatawa, ga ƙarya ya kasa ƙaryatawa. Allah ka tsare. Babu shakka waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa Al-Qur'ani shine rayuwar zukata, kamar yadda ruwa yake shine rayuwar duniya, rayuwar ƙasa, haka Al-Qur'ani shi yake raya zukata da kuma tabbatar da wata ɗabi'a ta ɗan adam. Shine ɗan adam a ɗabi'ance duk abin da ya cutar da shi zai gudu. Shine irin yadda wato aka bayyana mana masu guduwa daga cikin ruwa ɗin nan, sannan tabbatar da mashi'ar Allah, cewa Allah yana abin da ya so, mai da martani ga 'yan aqidar qadariya waɗanda suke ƙaryata mashi'ar Allah, da kuma tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya kewaye komai da ilimi. Wallahu muhitun bil kafirina, Allah ya kewaye komai da kowa. Nan da Allah ya ce wallahu muhitun bil kafiri, bai ce bil munafiqina ba. Malamai suka ce wannan ya tabbatar da cewa munafikai kafirai ne. Allah ya kira su ƙarar da kafirai. da sai Allah ya ce wallahu muhitun bil munafiqin, amma sai kira su da ɗayan sunan su. Kuma wannan ayoyi suna nuna mana cewa abin da yake ya dace daga bawa shine ko da yaushe ya dinga komawa wurin Allah wajen neman bukatunsa. Aina muka ji wannan da Allah ya ce walau sha Allahu la zahaba bis sam'ihim wa absarihim, in Allah ya so sai ya tafiyar da jinsu da ganinsu. Kinan in Allah ya so zai iya baka duk abin da baka tsammanta ba. Saboda haka in kana neman abin da za ka ke so ka samu a duniya ko a lahira, to ka dinga nema a wurin Allah. Musamman kuma su waɗannan ni'imomin, ni'imar ido da ni'imar kunne da ni'imar ji da gani, idan Allah ya so yana iya jarabtar ka da su. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan addu'a yana cewa Allahumma matti'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaitana. Allah ka sa mu dinga jin daɗin idanmu da kunnuwanmu da ƙarfinmu iya rayuwarmu. Wato ya zama idanmu lafiya lau, kunnuwanmu lafiya lau, ƙarfin jikinmu ma lafiya lau. Wannan hadisi ne sahihi, al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda Allah ya ɗauke masa gani, idan Allah ya makantar da mutum sai ya haƙura, ya dangana, ya yarda da abin da Allah ya yi. Nabi ya ce bayi da sakamako sai aljanna. A ce kana gani lafiya lau, ka wayi gari kawai ka makance, ba ƙaramar jarabawa ba ce. Babu wanda zai iya gane ta illa wanda ya shiga jarabawa. Saboda haka kuma in ba Allah ya taimaki mutum ba, ba dole ya iya haƙuri ba. Wato zai kama neman magani ba ji ba gani, da na gargajiya, da na asibiti, da na sammu, da na bokaye, a bashi kwalli can, a bashi wani ruwa a ce ya wanke, ya dinga shiga yana fita kenan. Ko ka taɓa ganin mutumin da ya makance kawai fulani shi ya ce to alhamdulillah Allah ka sa mu gama lafiya. Ina jin baka taɓa ganin shi ba, dole sai ya yi iyayinsa, sai ya ga ba sarki sai Allah, sannan sai ya dawo ya dangana. Kuma daga nan an shiga uku da shi, ƙorafi, faɗan magana iya san ran shi, musamman yana da ‘ya’ya da iyalai, sai dai su ta haƙuri ce saboda an ga bana gani, eh sai a yi tamin kaza. To abin da ake nufi duk wannan ka haƙura kakkai, ka haƙura ka dangana yadda Allah ya so ganinka kenan. To annabi ya ce baka da sakamako sai aljanna. Akwai wahala fa, kada Allah ya jarabce mu da wannan. Yadda dai annabi ya addu'a Allahumma tina bi asma'ina wa absarina ma abqaitana. Allah ya sa mu dace. Sannan sai kuma bayani akan girman ƙaddara Allah gabaki ɗaya. Allah ya nuna girman ƙaddararsa da ya ce inna Allah menene ma wallahu ala kulli shay'in qadir, ko inna Allah ala kulli shay'in qadir, lai Allah mai ƙaddara ne, mai ƙarfi ne akan komai. To izuwa nan, wannan aya ta 20 an gama magana akan asnafun nas, kamar yadda muka ji a baya. An yi magana akan muminai, an yi magana akan kafirai, an yi magana akan munafikai. Ayar da Allah ya fara magana akan muminai, farkon aya alif lam min zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqina, aya 4 allazina yu'minuna bil ghaibi, zuwa ƙarshen su. Sai kuma akai magana akan kafirai a cikin aya 2 innal ladhina kafaru sawa'un alaihim am lam tadrihum la yu'minun. Sai aka sake yin magana akan munafikai cikin ayoyi 12 kamar yadda muka faɗa tun daga kan wa minan nasi har zuwa nan cewa auka sayyibin minas sama'i, duka bayani ne akan su. Kun ga yadda al'amarin su yake da tsanani jama'a, saboda fadin al'amarin su da rikicewar su da bala'in da ke tare da su, jiba yadda aka kai aka kawo aka yi ta magana akan su mai yawa haka. Shine malamai suke cewa waɗannan jinsin mutane guda uku kowanne kuma suna rabuwa zuwa gida biyu. Akwai al-mu'minun, muminai iri biyu ne, akwai abrarun wa muqarrabun, akwai al-abrar, muminai waɗanda suke masu tsananin biyayya Allah, waɗanda suke innal abrara lafi na'im kenan. Akwai kuma muqarrabun, sune muminai waɗanda suke na kurkusa da Allah, sune annabawa da manzanni da salihan bayi da kuma waliyai. Ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wasna ulaika rafiqa. Waɗannan sune nau'o'in muminai. Ko dai ka zama mumini wanda yake mai Allah biyayya, ko kuma ka zama wani mumini zaɓaɓɓe wanda Allah ya zaɓe ka ya kai ka kusa da shi, to wannan kuma Allah ne kawai yake zaɓin yadda ya ga dama. akwai kuma kafirai su ma nau'i biyu ne. A cikin kafirai akwai qadatun wa du'a, akwai kuma muqallidun, akwai jagororin kafirci wanda suke shugabancin al'amarin kafirci, wanda suke kiran mutane zuwa kafirci, irin su Abu Jahali, irin su Abu Lahabi, irin duk wani babban kafiri wanda yake da mabiya, to su ne qada, jagorori. Akwai kuma muqallidun, wato mabiya, waɗanda su a kafirci ma ba su san me suke yi ba sai yadda aka ja su kawai. Sannan su ma munafikai iri biyu ne, akwai munafikai khullas, mun ambata a baya, su ne irin waɗanda aka ce wato wa ma hum bi mu'minina, da ɗai ba su taɓa imani ba, su ne da Allah ya ce yana shaida cewa ƙarya suke, wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna, su ne manyan munafikai waɗanda kwata-kwata ba su taɓa imani ba. Sai kuma to su ne wanda aka buga musu misali na wuta, ko mun gane. Sai kuma munafikai mutaraddiduna, wanda suke fagamniya ko su tuba ko ba su tuba, to su ne aka buga musu wannan misalin na ruwa. Har ila yau wanda waɗannan munafikan suke na aƙida, to aka kuma munafikai suke na aiki, su ma akwai tsantsagaryen munafikai a aiki, akwai munafikai ƴan jigari-jigari, su ne na cikin wancan hadisin na Bukhari da Muslim da muka karanta a baya. Faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wasu ɗabi'u wanda duk yake da su, to munafiki ne samfarera, wanda kuma yake da wani sashe na su, yana da wani sashe na munafurci, shi ne zance da ƙarya, cin amana da fajirci da tozartar da abin da aka bashi ajiya. Idza wa'ada akhlafa wa idza haddasa kadhaba wa idza atmina khana wa idza khasama fajara, wannan da gwargwadon haka kenan. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisi da isnadi wanda malamai sun yi maganganu a kansa, mali da ƙarshe dai isnadin ya inganta. A ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-qulubu arba'atu, zukatan mutane iri hudu ne. Yace fihi qalbun ajradu mislu siraj, akwai buɗaɗɗiyar zuciya wanda babu wani kulli a cikinta kaman fitila, tuzhiru, tana haske, wa qalbun aglafu, da kuma rufaffiyar zuciya wadda an yi silin ɗinta, wadda take kamar da suke cewa qulubuna ghul, inji su ɓatattu ɗin nan ko, yace marbutun ala gilafi, wanda bayan an rufe kuma an zo an ɗaure an rufe bakin, wa qalbun mankusun, da kuma zuciya wadda aka juya ta upside down, wadda take a birkice kamar a birkita sutura ko a ɗaga wani abu a aje shi kanshi kai a gindi. Nabi ya ce wa qalbun musfah, da kuma zuciya wadda take a wangale ba ta da tsaro, ba ta da abin da ke tare ta. Wai da Nabi ya ambaci wannan zukatan guda hudu, sai ya ce fa ammal qalbul ajradu, kaga zuciya wadda take da kyakkyawan kama mai hasken nan, fa qalbul mu'min, shine irin zuciyar mu'min. Zuciyar mu'mini tana da haske, tana tumbatsan haske, sirajuhu fihi nuruhu, hasken nan shine hasken imanin. Wa ammal qalbul aglafu, ita kuma rufaffiyar zuciyar nan, fa qalbul kafiri, ita ce zuciyar kafiri, su ne waɗanda aka ce a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, saboda mene? Saboda zuciya a rufe take, babu inda imanin zai shiga. Wal qalbul mankus, ita kuma zuciyar take upside down, fa qalbul munafiq, ita ce irin zuciyar munafiki, ba a gane kanshi, ya riga ya gama birkicewa. Kisa ga ana ta wannan bayanin mai tsayi a kansa. Annabi ya ce arafal haqqa thumma ankara, munafiki ya san gaskiya amma yayi musunta, saboda haka shi sai ya zama a birkice. Wa ammal qalbul musfah, shi kuma zuciya take buɗaɗɗiya ba ta da wani makari, ya ce fa qalbun fihi imanun wa nifaqun, shi ne zuciyar wannan nau'in munafikan na biyu. Zuciyar munafikai waɗanda a ciki akwai burbushin imani, sannan kuma akwai burbushin munafurci. Fa matsalul imani fihi ka matsalul bakla ya muddu halma utsayin, misalin imani a cikinta, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar misalin wani abu da aka shuka, albakala, kamar a shuka dankali ko ko gyada ko wani abu da ake shukawa ta hanyar dashi kullun ana bashi ruwa yana samun rayuwa ya muddu hal ma'u tayyib idan kai shuka a gonarka shuka gonar rani noma rani me ke sa ya samu rayuwa shine watering to haka iman da ke ciki ya dan samu matsala amma kullun idan yana jin alqur'ani yana jin wa'azi yana shiga cikin mutanen kirki yana tuba yana istighfari ana nan sai imani ya shiga ya zauna wa mathalul nifaqil ladhi fihi kamathalil qurha misalin munafircin da ke cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar misalin kurji ya muddu halqaihu waddamu idan kana da kurji a jikinka me zai taru a ciki diwa da mugunyar jini da haka yana ƙara ruruwa yana ƙara rarake jikin mutum yana ƙara sa mai zazzabi fa ayyul maddataini ghalabatil ukhra ghalaba alayhi Nabi sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin wannan lafiyayyen ruwan da wannan ruwan kurjin duk wanda ya zama yayi overpowering yayi dominating ɗayan shikenan in ruwa mai kyau yayi dominating sai ya wanke wannan datin sai ya zama mumini idan ruwan da ta yi yawa sai ya lalata ruwan mai kyau sai ya zama babban munafiki shi ma wannan misali ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana na dukkanin wannan karatun da muka ja a nan wajen salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula na ganin bari mu yi attempting wasu questions kafin lokaci ya kure ko wannan yana cewa yaushe kamata a fara sallar tahajjud a sunnance kuma shin wajibi ne sai an yi sokan alqur'ani sallar tahajjud da sallar ashan dukkanin salloli ne guda daya dukkan su qiyamul ramadan wato yin sallah cikin daren ramadan su daren rakin ramadan din wato tun daga faduwar rana har fitar alfijir duka dare ne saboda kaga Allah ya ce wajen yin azumi ayi azumi da yake cewa thumma atimu summa ne wa kulu washrabu hatta yatabayyanakum khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl ku cike azumin ku zuwa dare wato ila bidayatil layl kenan kaga an kira shi da suna dare sannan kuma can a ci a sha har zuwa fitowar alfijir to tun daga faduwar rana har zuwa fitar alfijir duka dare ne kuma idan laylatul qadari ne duka wannan sunan laylatul qadari amma ƙarshen dare ya fi albarka wannan haka yake to idan sallan nan sai da aka kwanta bacci aka tashi sannan aka yi ta ita ake ce mata tahajjud wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka idan kuma an yi ta farkon dare da zaran an yi sallar isha ita ake ce mata tarawih musamman ana yin ta ana dan hukutawa amma dukan su qiyamul layl ne mutum yana iya tun daga farkon azumi idan shi kadai ya dinga yin sallar shi misali yana iya ya dinga yi tsakar dare ba wanda ya hana shi tun daga farkon dare tun daga 1 ga wata yace shi zai dinga yin sallar shi musamman a ce makarantan alqur'ani ne yana so ya muraja alqur'ani bai yin sallah tare da mutane tare da cewa yi da mutanen yafi falala amma idan mutane za a yi musu a masallaci a bisa al'adar kasashen musulmai tuntuni to ba a fara yi wato tsakar dare sai goman ƙarshe wato sai an yi azumi 20 rana ta faɗi saboda yazo a cikin hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goman ƙarshe ta shiga yana zage damtsi ya ƙara ibada ya tada mutanen gidanshi daga bacci kaga kenan sai sun yi bacci su tashi su yi ibada saboda za a fara ne daga 20 ga wata ranar da aka yi azumi na 20 idan an sha ruwa an shiga 30 an shiga 21 kenan idan aka fara yin wannan yadda ya kamata yi shine za a zo a yi sallah isha kuma a yi ashan idan an yi ashan babu laifi a rage wasu rawar rakoyin idan da ana yin 13 yanzu sai a yi raka'a 6 sai a tafi a yi bacci sai a dawo sai a yi 7 wannan shi ake cewa at-ta'qib an tambayi Anas dan Malik game da irin wannan yake cewa ai alkhairi ne a fito a ci gaba da yin sallah haka aka samu sahabbai da wasu cikin tabi'ai suna yi amma idan an idan da sallar gaba daya an yi duka har da wuturi to wasu cikin malamai suna ganin makruhi ne a dawo a sake arwaito haka daga Imam Ahmad ibn Hanbal. Wannan yasa zaka ga wasu masallatai inda ake so a yi tahajjud, to sai a daina yin ashan, ya zama tahajjud kawai ake. Wato al'amari ne da yana da sa'a, ko dai ku yi wani bangare na sallolin a farkon dare, a je a yi bacci a dawo a yi saura, ko kuma a yi duka a bar wutiri a dawo a yi wutiri, ko kuma a bari duka a dawo a yi bayan dare, duk wanda aka yi ibada ce. Abinda kawai ake gudu shine a daina yin ashan ga baki daya, a ce duka sai can dare, saboda kuma ba kowa ne zai iya yi can dare ba. Alimallahu an sayakunu minkum marda, akwai marasa lafiya, akwai matafiya, akwai wanda suke masu jihadi, akwai teloli a lokacin suke tsananin neman kuɗin su a so su rabu da kwastominsu lafiya, akwai wanda kuma shi kawai malalaci ne shi ma, amma an yi farkon daren zai yi. To kada su ma a hana su yi, saboda haka ya fi dacewa a yi wani ɓangare na raka'o'in. Misali a yi raka'a shida, a yi biyu a sallame, a yi biyu a sallame, a yi biyu a sallame, sai a haƙura haka. Wanda yake son ya je gida sai ya wuturi, shi ya gama nashi kenan. Wanda yake so sai ya dawo an jima, sai a zo sai a yi wasu guda bakwai ko guda goma ma ana so tare, sai a tsawaita fiye da wancan. Wannan ya fi dacewa da abin da zai zama babu matsala a cikin insha Allah. Ibn Uthaymeen ne yake cewa idan an gama gaba ɗaya to kada a dawo, shi ya fi. Amma za ka ga har a masallacin Ka'aba haka suke yi, za a yi wasu rakawoyi farko a dawo kuma a sake yin wasu. Shin wajibi ne sa sake Alƙur'ani? Ba wajibi ba ne, babu inda aka ce wajibi ne sa sake Alƙur'ani. Saboda haka za a karanta faqra'u ma tayassara min Alƙur'an, faqra'u ma tayassara minhu. Idan an sauke, an ƙara, an sauke duka falala ne, amma dai ba dole ba ne, babu inda aka ce dole ne a ingantaccen nassi. Kuma shi masu limaman su dinga kulawa da cewa a cikin mutanen akwai waɗanda masu rauni ne, akwai tsofaffi, akwai mata, akwai yara ma da aka zo da su, kada a je a yi ta sallah wani har sai gari ya waye, wani daga nan sai sahur kawai. Idan kai za ka yi wa kanka da kuma duka alarmomi da ku, sai ku ta yin wannan, Allah ya saka da alkhairi. Amma dai a dinga tosa yawa tsofaffi da masu ƙaramin ƙarfi. Kana ganin bari mu haƙura haka ko sauran tambayoyi, sai Allah ya kai mu darasi na gaba, saboda lokaci ya ƙure insha Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali.